Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31.49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 302.5 da kuma gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Danal FM. Sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro yake so za a iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake fatar kun tashi lafiya. Ina tare da
Usman Ahmad Kabara ga kuma kanun labarai. Akwai yiwuwar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya dan fuskanci matsin lamba a taron yaki da cin hanci da Prime Minister Burtaniya David Cameron ke karbar bakuncin sa a birnin London. Wani samaman da ƴan sanda suka kai a Tunisia da suke zaton mabuwar ƴan ta'adda ce yayi sanadiyar mutuwar wasu jami'an tsaro da kuma akalla wasu da ake zargin su ma ƴan ta'adda ne. Ana samun musayar ra'ayoyi daga ciki da wajen kasar Bangladesh game da zartar da hukuncin kisa da aka yi wa shugaban wata jam'iyyar Islama a kasar.
To bayan kun gama shan labaran duniya, muna da rahotanni guda hudu. Biyu akan cire tallafin mai. Za a rika sayan mai kowace lita guda akan naira 145. Sauran rahotanni guda biyu kuma akan cece-kucen jam'iyyar PDP na masu hamayya. Daya akan rashin amincewar dattijan jam'iyyar ga ci gaba da shugabancin tsohon gwamnan jihar Borno Senator Alimadu Sharif. Kada kuma amince kamar kowace ranar Alhamis za mu gabatar da filin domin iyali.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Akwai yiwuwar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya dan fuskanci matsin lamba a taron yaki da cin hanci da Prime Minister Burtaniya David Cameron ke karbar bakuncin sa a birnin London. Prime Minister Cameron ya bayyana cewa ya bayyana tun kafin ranar taron, yace hakika cin hanci da rashawa makiyan samar da ci gaba ne. Hakan ne yasa kasashe masu arziki irin su Burtaniya da Amurka su amsawa duniya neman mafita. Manufar taron shine amincewa da duk dabarun fallasawa da kuma hukunta masu aikata wannan laifin a duniya. Taron zai hada da shugabannin Afghanistan, Colombia da kuma Nigeria. A wani jawabi ga ƴan jami'ar Oxford, Mr. Kerry ya fada wa dalibai cewa Amurka tana nan tana aiki da Nigeria don yakar cin hanci da rashawa ba ji ba gani. Nigeria dai tana ji tana gani an fitar da biliyoyin daloli daga kasar cikin almundahana, kama daga kudaden bangaren harkar makarantu, harkar lafiya, ayyukan gwamnati da na sababbin ayyuka aka fitar tare da boyewa a bankuna daban-daban da ke kasashen duniya. Kerry ya ce ba ga kasashe masu tasowa kadai ba, hatta masu arziki za a sa wa idanu.
A jiya Laraba, wani sumame da ƴan sanda suka kai a wani wuri a Tunisia da suke zaton makoyar ƴan ta'adda ce ta yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro guda hudu da kuma akalla wasu guda biyu da ake zargin ƴan ta'adda ne. ƴan sanda sun kutsa sansanin ƴan ta'adda ne da ke arewacin birnin Tunis, wajen da ƴan ta'adda daga kasashe suke haduwa domin shirya abin da jami'an tsaro suka kira shiryayyen hare-hare. An kashe ƴan ta'adda biyu, aka kuma cafke guda 16. Bayani kalilan jami'an tsaro suka bayar dangane da sumama da kuma harin da ƴan ta'adda wato suke kitsa makarkashiyarsa. To amma sun tabbatar da kwace makaman da suka hada da bama-bamai da bindigogi samfurin rifle da kuma wasu makaman. Jami'an tsaro har ila yau sun kai wani sumami na daban a Tataouin da ke kudancin Tunisia duk a jiya Laraba, inda ƴan sanda hudu suka rasa ransu a lokacin da wani daga cikin ƴan ta'addar ya tada nakiyoyin da ya damara da su. Tunisia ita ce kasar Afrika ta arewa ta farko da ta hamɓar da gwamnatin kama karya a boren da ya haddasa tunzurin kasashen Laraba na shekara ta 2011. To sai dai har yanzu tsatsauran ra'ayi da ta'addanci yana wahalar da ƴan siyasar kasar. Ko a bara sai da kungiyar ISIS ta kai hari wata mashakatar bakin teku da wani gidan tarihi har mutane 30 da yawancinsu ƴan yawon bude ido ne daga kasashen waje suka mutu. Haka kuma a watan Maris sai da ƴan yakin sa kai ciki har da waɗanda suka tsallaka kan iyaka daga Libya suka fafata da jami'an tsaro a kudu maso gabashin kasar inda fararen hula bakwai da jama'an tsaro da ma wasu ƴan yakin sa kai suka mutu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ana samun musayar ra'ayoyi daga ciki da wajen kasar Bangladesh game da zartar da hukuncin kisan da aka yi jiya Laraba akan shugaban wata jam'iyyar Islama a kasar bisa zarginsa da aikata laifuffuka a lokacin yakin shekara 1971 yakin da suka yi na ballewa daga kasar Pakistan da don neman yancin kai. Masu fafutukar da ke goyon bayan hukunta laifuffukan yaki a Bangladesh da kuma ƴan uwan waɗanda aka kashe a yakin sun goyi bayan wannan hukuncin kisa wanda aka yankewa Mutir Rahman Nizami wanda shine shugaban jam'iyyar Musulunci mafi girma ta Jama'atul Islami wanda suka bayyana shi a matsayin wanda ya kitsa kisan malamai da wasu jama'a da fyaɗe da azabtar da al'umma a yankin. Amma wasu masu rajin kare yancin bil'adama sun ce an rataye Nizami ne biyo bayan wata shari'a mai rauni a ƙarƙashin kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa da ke ƙasar inda ta yanke masa hukuncin kisa a shekarar 2014 ta dai to dai tun dai shekarar 2010 ne shugaban dan shekaru 73 da haihuwa yake tsare a kurkuku an kuma rataye shi a sanyin safiyar jiya Laraba bayan kotun kolin kasar ta kiyarda da kokensa na hukuncin kisan tare da kin yarda ya nemi sassauci ga shugaban kasar.
Wata rundunar sojan kundin bala ta kasar Somalia ta kashe akalla wasu da ake zargin ƴan yakin sa kai ne guda 15 a wani sumame da ta kai wani sansanin ƴan kungiyar Al-Shabab da ke yankin Gulgudud a tsakiyar kasar. Wannan shine sumame na biyu da aka kai a cikin kwanaki biyu. Wani jami'in karamar hukuma mai suna Kadir Muhammad Ali ya faɗa wa sashen Somalia na nan muryar Amurka cewa manufar wannan sumame shine tarwatsa sansanin ƴan ta'addar da yadda za a kassara iyawarsu na shirya kai hare-hare a cikin kasar. Malam Kadir ya ce sojoji na Somalia sun kwace na'urorin harba bam da wasu makaman igwa a sumaman. Ya ƙara da cewa babu wani sojan Somalia da aka kashe ko kuma ya jikkata a sumaman. Sumaman da aka kai jiya Laraba ya biyo bayan wani sumame da aka kai sansanin ƴan kungiyar Al-Shabab da ke ƙauyen Taratoro mai nisan kilomita 100 daga kudu maso yammacin Mogadishu babban birnin ƙasar a ranar Talata. Tun lokacin da aka kafa kungiyar Al-Shabab wadda take da alaka da kungiyar Al-Qaida a shekara ta 2006 gwamnatin kasar take fafatawa da ita. A shekara ta 2008 Amurka ta bayyana kungiyar Al-Shabab a matsayin kungiyar ƴan ta'adda sannan ta karfafawa Somalia da taimakon kuɗi da na soji domin ta samu sukunin murƙushe ƴan ta'adda. Wannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada sanarwar ƙara farashin man fetur daga naira 86 da kobo 50 zuwa naira 145 kowace lita guda. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa yana ɗauke da ƙarin bayani.
Minista a ma'aikatar man fetur Mr. Ibe Kachukwu shine ya bayyana haka ga 'yan ƙasa inda yake cewar gwamnati ta yi juyayin ɗaukar wannan mataki amma tilas ne ta ɗauke shi.
Under the new price for PMS will now be above 145 naira per liter.
Minista Ibe Kachukwu kenan yake bayyana cewar hukumar nan ta kula da farashin man fetur PPPRA ta ba shi tabbacin cewar kowane lokaci daga yanzu wato ranar 11 ga watan Mayu na wannan shekara za ta fitar da sabon farashin man fetur wanda ba zai haura naira 145 ba a kowace lita. To ganin cewar wannan mataki ya zo ne a bazata ga kusan kowane ɗan Najeriya, na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin masu shigowa da man fetur a Najeriya, Alhaji Abdullahi Idris.
Wannan shawara ce mai kyau wadda kuma ta kai matsayin da dole sai a yi haka, ya zama dole ma a yi haka, saboda mai idan ba a yi haka ba za a iya wadata Najeriya da mai ba. Na farko ina so ka sani, man nan baya kawowa Najeriya sai an sai dala, dalar nan da ake sai a CBN babu ita. Najeriya ta yi bakin kokarinta ta ba wasu ƴan kasuwa masu ƙarfi dalar nan za su shigo da mai. Abu ya ci tura babu. Akwai wanda ke izuwa su samo dalar nan a wata duniya, amma kuma farashin ta daban da farashin da ake nema a sayo man nan da a iya sai da shi a naira 86.5. Saboda haka kusan Najeriya tana tsaye akan turba ce ta ƙarya wadda za a yi ta wahala a fasar maganin ta ba. Shugaban ƙasa ya yi tsaye akan baya so a taɓa farashin mai saboda halin da ƙasa take cikar talakai ƙara matsuwa. To amma kuma har zuwa wani lokaci za a iya tahiya akan tsarin da ba shi ne zai kama Najeriya mahita ba. Mu 'yan kasuwa mun san cewa ba a cikin tsari ake tafiya ba, don saboda ba zai yiwu a ce ana tafiya wasu mu 'yan kasuwa 'yan ƙalilin ne za a ba tallafin dala su shigo da man nan kuma abin za su shigo da shi ba dai wadda cikin Najeriya ba. A halin da ake ci yanzu a ƙasar nan bai wuce state guda uku ba za ka iya samun manna a naira 86.5. Sauran kasashen Najeriya, state ɗin Najeriya ga baki ɗaya, akwai inda ake sai da mannan 150, akwai inda ya kai 200, kuma wahalar nan dole cikin taki.
To amma akwai waɗanda za su ce watakila ku 'yan kasuwa ne kaɗai za ku yi na'am da wannan saboda hanya ta buɗu da za ku samu kuɗi wanda za ku burge kanku ba wai 'yan ƙasa ne za su ci moriyar ba.
To Haji Umar, ai tsari na gaskiya shi ne. Idan ka ɗauki misali kamar da MTN lokacin da ake Nitel, gwamnati ike take da layin waya ita kadai, mutane suna shan wahala ba kowa yake da wayar ba. Amma da aka saki layin wayar, kowa ya zauna da shi, ga MTN, ga Etisalat, ga Glo, ga waye, ai kaga farashin harkon layi ai har 30,000 an sai da layin MTN. Amma a yanzu a kyauta ake bada shi. Saboda magana ta gaskiya shine harkan man nan ita za ta yi cikin ɗin kanta da kanta, ta kula da kanta da kanta. Ai akwai gas. Da 'yan kasuwa ai gafa yana cikin abin da gwamnati ke ba da tallafi a kan shi, amma da aka da gwamnati cire hannunta yau ga gas ya wadata ko'ina kuma farashin shi yana da kyau. To haka shi ma fetur ɗin nan idan aka sake shi aka ce kowa ya kawo, akwai manyan 'yan kasuwar duniya waɗanda za su shigowa kowa akan hanya ta yi. Wani in ya zo yana iya ce ma zai sai da mana naira 80 kasuwa yake nema, wani in ya zo ya ce zai sai da naira 100, ya danganta ga nisan da man zai je da kuma inda ka samo dalarka da kuma inda ka samo manka. To 'yan Najeriya gara mai haƙurin fuskanci gaskiya mu tsaya a kanta da yi kasuwanci wanda zai bamu cigaba a manan ya wadatu ko'ina.
Alhaji Abdullahi Idris kenan, ɗaya daga cikin shugabannin kamfanonin mai da ke shigowa da mai daga ƙasashen waje zuwa Najeriya. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To har yanzu muna kan batun ƙarin farashin mai. Malam Garbadin Muhammad, kakakin kamfanin mai na ƙasa NNPC, ya wa wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ƙarin bayani a kan wannan mataki na ƙara farashin mai.
Malam Garbadin Muhammad shi ne kakakin kamfanin mai na ƙasa, wato NNPC.
Kuma ma'aikatan mai NNPC ta yi bayani cewa lokaci-lokaci za a dinga duba farashin mai saboda a duba a gani shin kudin ya yi daidai da abin da ake sai da mai a duniya, a gurɓataccen mai a duniya in ya daidai shi kenan. Wani lokaci ji ƙasa, wani lokaci dawo ƙasa, wani lokaci ji sama. To wannan yana cikin abin da dama aka ce za a yi. Amma manya-manyan dalilai shi ne an waye gari talakan nan da ake ba da tallafin nan saboda shi bai cin riba wannan tallafi. Ba tun yau ba mutane da manya-manya da masu ilimi da waɗanda cikakken ilimi akan wannan masana'antar mai kowa ya yarda cewa tallafin nan dai ana yi saboda talakani, amma bai amfanin talaka. To menene amfanin ci gaba da shi? Sai a bada tallafi waɗansu mutane su je su tsaya daga can sama su kwashe. Idan an zo an ce za a ci gaba su dinga zunguru wuta suna zuga mutane cewa wai an ci musu tallafi.
A bangare ɗaya kuma uwar ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa, wato NLC, ta ce bata gamsu da yadda gwamnatin tarayya ta ɗau wannan mataki ba, kamar yadda shugaban ƙungiyar na ƙasa Comrade Ayuba Waba ke shaida min.
Na daidai ka san halin da 'yan Najeriya suke ciki yanzu, musamman ma'aikata wanda jihohi da yawa ma ba a biya albashi ba, bamu gama ba maganan ƙarin kuɗin wuta da aka yi ba, watsan kuma ga wannan harka ta shigo ciki. Ma'aikata wani a kowane da ya yi wata takwas yanzu ba a biya shi ba. Akwai ma wanda ya yi kisan kai a ajiya kwana biyu da suka wuce domin bai samu albashi ba na wata hudu. To wannan kamar yadda na gaya maka, duka za mu duba wannan matsaloli gaba ɗaya a wannan mitin namu da za mu yi duka da ƙungiyoyinmu na jihohi da kuma na tarayya domin yadda za mu fito ma wannan ƙalubale.
Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu shi ne shugaban ƙungiyar Rundunar Adalci ta Najeriya.
In ba a
manta ba a zamanin Jonathan da aka zo za a yi wannan karin daidai da irin wannan 185 din ni na tsara aka zo za a yi zanga-zanga na dukkan fannin duk waɗansu masu wani abu da alakan mace da su suka tara ofishi na tun daga Pengasan zuwa Nupen zuwa NLC zuwa duk tashirin institution karshen ta aka zo aka sa rabin farashi yanzu gashi kasan nan dole muna hako mai duk da muna da matakin mai wannan duk da babu su a jamhuriya ta daya da a can wancan lokacin ba mu taba samun lokacin da aka ce mai yayi karanci wallaka na babu idan ba har ya damu da cewa talakan nan da isa ko a gaba shi yake so yake maka kuma wani sane ya fada ba shi ba izo da kalli abin nan a nemi masu ruwa da tsaki ai tunanin me ya faru wannan inda da mu canjawa a canja
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To Hassan kada kai nisa domin muna son mu je karin bayanin taron manema labaru da dattawan jam'iyyar PDP ta masu adawa ta kira a jiya Laraba a yayin da aka shiga mako na biyu da fara tarurrukan zaben shugabannin jam'iyyar a matakin jihohi inda suka nemi shugaban jam'iyyar Janata Ali Madu Sharif ya sauka daga mukaminsa kan ranar 21 ga wannan wata na Mayu kuma a soke zaɓuɓɓukan da aka yi a matakan jihohi.
Shugaban dattawan jam'iyyar PDP a arewacin Najeriya, Farfesa Jerry Gana, ya mun ƙarin bayani dangane da wannan koke nasu.
Shirin da aka yi don farko, chairman dama ya zo ne domin ya karasa lokacin da aka ba North East su gama shugabanci su na party. Amma ga tukun sai Adamu Muhammadu ya zo ya rage lokaci kadan muka ce kamata su North East a ba su dama su gama. Saboda haka shi Ali Madu Sharif da ya zo, ai dama zai kare wannan term din 24th of March. Da an kare a muka ce to tunda yake ya zo kenan bari a bashi dama zuwa 21st of May domin su yi shirye-shiryen da ya kamata domin a zabi wadanda za su shugabanci wannan amma su kansu ba su ciki domin ya zaka ce man ka zama referee kuma kana da sai ba zai yi ba saboda haka muka ce a'a tunda yake yanzu an fito su kansu ma suna nema abu ba gaskiya ciki kenan sanu kuma mun gani ko a wurin congress da aka yi anan state by state akwai problems ko ina domin akwai son kai a ciki
to ministan aikin gona a Najeriya Dr. Shatima Mustafa yayi karin haske dangane da korafin nasu
to ai korafin namu shine PDP nan da dan Allah mu muka kafata lokacin da muka kafata kuma akwai akidoji da muka zauna akai muka ce ya kamata kafa wannan jam'iyya saboda a samu dama ai mulkin Najeriya bisa adalci bisa gaskiya shekara 16 yanzu mun zo mun samu kanmu mu ba dabba ba mu ba tsuntsu ba muna tsakatsaki mutane kullun suna ce ku ne manya ku kuka zo kuka ce mu karbi da PDP muka karba yanzu gashi PDP mun je mun bata adaji me za ku yi to shi yasa yanzu muka ce to ya kamata mu zauna ko ba komi wancan wurin da muka saki hanya ko ba komi mu dawo wurin tukunna kafin mu samu hanya na gari mu amma duk inda aka ce ga kofa ka kiya shiga ta kofar nan ka zo ka fasa window ka shiga to ba za a shirya ba
to amma shugaban PDP na kasa Senator Ali Madu Sharif yayi watsi da wannan zarge-zarge nasu ta bakin kakakinsa Mr. Inuwa Bwala
duk mutane ne da basu amfani party basu amfani jam'iyyar PDP a da ba suna gani kuma an zo a kwato inda suke kasuwanci ne a da saboda haka zamu an karbe kuma za a yi aiki kuma PDP za ta ci ba tare da sun kawo kai ba kun sun yarda su zo a hada kai in sun basu yarda ba su ci gaba da adawa adawan su kuma ba zai hana mu aiki
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
mun gode Hassan a yayin da haka ke faruwa wakilin sashen Hausa a jihar Niger Mustafa Nasiru Batsari ya aiko da rahoton cewa zaben shugabannin jam'iyyar PDP da aka yi a jihar ya bar baya da kura domin wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar sun yi watsi da sakamakon zaben.
Barista Tanko Beji ne aka bayyana cewa ya lashe zaben shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger ba tare da abokin takara ba. Masu adawa da yadda aka gudanar da zaben dai sun kira taron manema labarai ne. Inda suka zargi tsohon gwamnan jihar Niger Engineer Abdulkadir Kure da yin kaka gida tare da hana wasu 'ya'yan jam'iyyar takardun shiga takara tsohon mai bada shawara akan sha'anin shari'a ga jam'iyyar ta PDP a jihar Niger Barista Zubairu Ishata Abdullahi shine yayi wa manema labarai bayani akan lamarin
Zabin da aka yi ba zabi bane as far as we are concerned ba yi zabi ba kuma governor yayi anointing mutane engineer AA Kure yayi anointing mutane ya ba su form su cike ya kawo su nan don a ce an zabe su
yanzu ba ku yadda ba kenan
of course ba mu yadda da zaben ba
to shi ma dai tsohon sakataren gwamnatin jihar Niger Yahaya Idris Indaku ya bayyana matsayin su
eh tun jiya mun riga mun kai kara cewa gaskiya zaben nan ba za a yi ba ana zabe ne in mutane biyu ko uku suna nema abu daya amma banda mutanen da ya fito ba duka mawun mutanen da sai kawo ba su fice masu na so kujerin nan ba ba su da niyya sai mun rubuta petition mun rubuta protest
sabon shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger barista Tanko Beji ya ce zai yi kokarin hada kan ƴaƴan jam'iyyar domin ci gaban ta
our tenure will be built around party discipline welfare of members and reconciliation
yace lokacin mu zamu tabbatar da da'a a cikin jam'iyyar da kyautatawa ƴaƴan jam'iyyar da kuma yin sulhu da waɗanda suka ja daga shi ma dai tsohon gwamnatin jihar Niger engineer Abdul Qadir Kure da ake zargi da yin kaka gida ya wanke kansa
I'm not in control I'm just like any other member but I don't control the
yace ba ni ke jan ragamar jam'iyyar ba ni ma member ne kamar kowane member a cikin jam'iyyar ta PDP saboda haka masu zargin suna zargi ne kawai har dai aka kammala hada-hadar zaben shugabannin PDP a jihar Niger ba a ji duriyar tsohon gwamnati Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ba a wajen Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
Masauraro yanzu nan dai karfe 1 ne da misalin mintoci 22 na dare a gogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kafin mu gabatar da domin iyali
kunda sojoji suka yi da kuma sauran jami'an tsaro a wannan shiya ta North East gaba daya wato abin a jinjina musu ne
Malam Aliyu mai kane kenan wani jami'in kungiyar agaji ta Red Cross mai kula da sansanonin yan gudun hijira a jihar Adamawa yake jinjinawa sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro akan namijin kokarin da suke na maido da zaman lafiya domin jin sauran bayani a kasance da shirin sashen Hausa na muryar Amurka na karfe 8 na safe a gogon Najeriya a halin yanzu kuwa ga filin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baroki ka don ka huiba Ku jama'a tambaya ni ke da
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alher Abdi ke fata iyali na lafiya Yau ƴan matan sakandaren Tibau suka cika shekaru 2 da watanni 2 a hannun ƴan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. Ranar Lahadi aka yi bikin karrama iyaye mata a kasashen duniya da ake kira Mother's Day. Sai dai banda ƴan matan sakandaren Tibok da ke hannun kungiyar Boko Haram, akwai ɗaruruwan ƙananan yara mata da aka tauye wa hakkin bikin wannan rana tare da iyayensu, da suka hada da ƙananan yara matan da ake turawa karatun alluwa waɗansu jihohi da suka hada da waɗanda shirin domin iyali ke bin diddigi a jihar Niger, Nigeria. A cikin hirarsu da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari, Kwamishinan Harkokin Mata ta Jihar Niger, Mrs. Abara Sami, ta bayyana matakan da gwamnati ta dauka na baya-bayan nan kan wannan lamari.
Da ofis din matan gwamna da wani kungiya na zaman kanta sunanta Halwa suka ce kwanta gora da suka tafi sai suka sami mai Sudan. Sarkin kwanta gora. Ya ce gaskiya ne akwai anguwa biyu amma a lokacin da aka tafi ya riga ya dauki mataki to mun yi nazari akan shi yanzu nan muna kokari mu hada hannu da matan jihohi guda hudu dan yawan almajirai mata da aka samu dinnan daga Zamfara daga Kebbi suka zo daga hadda Sokoto nan gaba koi a yanzu haka in muka samu wannan irin almajiran nan sai mu kira su mu kuma gaya musu ga halin da muke ciki bayan haka sai mu yi wasiƙa in za a maida yaran mu mayar musu da ofisa dina, mu mayar musu da wasiƙan a ce ga yara da muka samu daga jihar kaza, dan Allah ku lura da su.
Yanzu an akwai shiri na mayar da yaran.
Haka akwai shiri na mayar da yaro.
Na.
Kware.
Zuwa yaushe kenan?
Ba da dadewa ba.
Kun je sauran misali Mashegu da Minakinci akwai kun duba wayannan din
yadda yanayin su yake?
Mun je Mashegu babban rami sunan gurin kenan. Wurin ma to wurin gaskiya almajirin mata da ke wurin 120 ne. Malami kuma da ke ya ajiye su gurin yana da dakuna har yawa 50. Bina kuma akwai anguwane da suna da wannan irin almajirin mata da suke koyarwa. Bidda ma mun samu labari haka, amma muna nan muna aiki da su ƴan sanda da wayanda ya kamata duka dan mu zo mu zauna in mun tabbatar mu ga mu shi mai girma gwamna ya bamu daman rubuta wasiƙu zuwa dan a dauko su a musu nazari malamai su musu magana. Abu ne da bai kamata ba, abu ne da bai dace ba.
Kusan duniya an sa ma Naija ido akan wayannan batun yaran nan. Wane tabbaci za ku ba al'ummar duniya akan matakin da za ku
ɗauka? Allahu kafin wannan makon ta kare shi mai girma gwamna shi ma abin ya bata mishi rai da matan shi duk a tsaye suke. Kafin wannan makon ta kare za a maganta wannan matsala.
To kananan hukumomin Kwantagora da Mashegu inda ke da irin waɗannan makarantu sun sanya wani kwamiti na musamman akan wannan al'amari. Shugaban kwamitin wanda shine mataimakin shugaban karamar hukumar Kwantagora Alhaji Ɗanladi Garba ya ce sun kammala aikin da aka sa su har ma sun mika rahoton su.
Mun rubuta report na musamman a gwamnatin jihar Niger tare da shawarwarin irin matakin da ke wata dauka kaman ta gayyato malaman nan akan wannan abu da suke yi da gargaɗe su da kuma take akan su da ya dace. Na biyu ta gayyato iyayen yaran nan ko kuma ta haɗa gwiwa da ainihin gwamnatin Kebbi Sokoto saboda mahimmancin malaman yaran nan can suka yi da zamfara, domin idan aka mai da yaran su su nemi iyayensu domin su ɗauki mataki kansu. Sannan muna son gwamnatin jihar Niger ta ɗauki matakin na wayar da kan al'umman jihar Niger baki ɗaya domin kada su afka cikin irin wannan matsala na ɗaukan yara mata. Ana yaƙi ma da yara maza ma kuma an waye gari kuma a ce ana ɗaukan yara mata ƙasa da shekara 10 ana kai su almajirinci. Gaskiya abin nan bai dace.
Wannan rahoto naku da kuka rubuta bai kawo shawarar a hanzarta anso ƴan matan nan daga makarantun nan ba a aje su a wani sansani nan ta yadda za a gayyato uwayen nan su karbi ƴaƴansu?
Eh to ka gani ai ita gwamnati duk irin tunanin mu ta yi mu tunani tun mu ba ta shawara ta dauki matakin mai da yaran nan wurin ƴaƴansu. Ai kaga kilta ya tunanin cewa to kafin ma akai ga haka bari ta raba su daga wayannan malamai din ta samu musu wuri ta ba su ingantaccen wurin zama da abinci da sauransu kafin ta hana ta su da iyayensu.
To za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. Za ku kuma ji hira ta musamman da wannan shirin yayi da wata mace da Allah ya wagida dogo wadda ta samu tserewa daga hannun kungiyar Boko Haram da tsohon ciki a halin yanzu bayan fyaɗe da wani ƙato yayi ta yi mata da sunan aure duk da yake tana da miji da ƙananan yara da kungiyar ta raba ta da su. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin, sai kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shiri da bada umarni, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Akwai yiwuwar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya dan fuskanci matsin lamba a taron yaki da cin hanci da Prime Minister Burtaniya David Cameron ke karɓar bakuncinsa a birnin London. Prime Minister Cameron ya faɗa tun kafin ranar taron cewa hakika cin hanci da rashawa makiyan samar da ci gaba ne, hakan ne ya sa ƙasashe masu arziki irinsu Burtaniya da Amurka su amsawa duniya neman mafita. A jiya Laraba wani samaman da 'yan sanda suka kai a wani wuri a Tunisia da suke zaton maboyar 'yan ta'adda ce ta yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro guda hudu da kuma akalla wasu guda biyu da ake zargin 'yan ta'adda ne. 'Yan sandan sun kutsa sansanin 'yan ta'addar da ke arewacin birnin Tunis wajen da 'yan ta'adda daga kasashe suka hadu domin shirya abin da jami'an tsaron suka kira shiryayyun hare-hare. Ana samun musayar ra'ayoyi daga ciki da wajen kasar Bangladesh game da zartar da hukuncin kisa gan kan shugaban wata jam'iyyar Islama a kasar.
To a gaishe ka, masu sauraro sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar da wani shirin. Daga cikin rahotannin da za mu gabatar har da rahoto akan taimakon da kungiyar NEMA ta kai wa 'yan gudun hijira a jihar Adamawa. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.